sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, da fatan an wuni lafiya. Hadisa Kyari ce tare da Muhammad Hafiz Baballe. Da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri da yammacin yau Laraba 26 ga watan Oktoba. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Hafiz da kanan labarai.
Shugaban Isra'ila Isaac Herzog na shirin fitar da bayanan sirri kan jirage marasa matuka da sojojin Rasha ke amfani da su a Ukraine a lokacin da zai gana da shugaban Amurka Joe Biden a yau Laraba. Gwamnatin Afirka ta Kudu ta ce an fara tattaunawa zaman lafiya ta farko a hukumance da nufin kawo ƙarshen yakin shekaru biyu tsakanin sojojin Habasha da dakarun yankin arewacin ƙasar da ke yankin Tigray. Jiya Talata, shugaban Amurka Joe Biden ya karba allurar COVID-19 ta hudu kuma ya buƙaci dukkan Amurkawa su yi haka.
Kanan labaran kenan. A cikin shirin za ku ji cewa ma'aikatar tsaron jamhuriyar Niger ta sanar cewa wasu jiragen sojan ƙasar sun hallaka 'yan ta'adda bayan da suka yi ruwan wuta a kan wata mahaƙar zinare.
Dole ne shi ma gwamnati yanzu ya ƙarfafa matakin ne kuma ya canza sabon salo ya daidaita shi da irin yanda dubarorin da suka yi suna kawo hari domin a murƙushe wannan abu.
Bayan haka kuma shugaban bankin raya ƙasashen musulmi Dr. Muhammad Sulema Al-Jassar ya kammala ziyarar aiki ta yini biyu a Nigeria a wani bangare na rangadin da ya fara Afirka, inda ya gana da mataimakin shugaban kasar Farfesa Yemi Osabanjo da sauran jami'an gwamnati. Kamar kowane yammacin ranar Juma'a, yau ma muna tafa da shirin Arewa a yau wanda Nasiru Adamu Alhikaya ke gabatarwa. Za kuma mu ji kaɗan daga cikin sakonnin da ku masu saurari ke aika mana. Amma yanzu sai a gyara zama domin a sha kashi na farko na labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Muhammad Hafiz Baballe. Shugaban Isra'ila Isaac Herzog na shirin fitar da bayanan sirri kan jirage marasa matuka da sojojin Rasha ke amfani da su a Ukraine a lokacin da zai gana da shugaban Amurka Joe Biden a yau Laraba. Ofishin Herzog ya ce Isra'ila na da hotunan da ke nuna kamanni tsakanin jirage marasa matuka da aka harbo a Ukraine kuma waɗanda Iran ta gwada ne a shekarar 2021. Ukraine da kawayenta na yamma sun ce amfani da jirage marasa matuka da Rasha ta yi na baya-bayan nan wajen kai hari a garuruwan Ukraine da suka hada da Kyiv ya hada da jirage marasa matuka na Shahid 136 da Iran ta kera. Iran dai ta musanta samarwa Rasha jiragen kuma Rasha ta musanta amfani da su a Ukraine. Gwamnatin Afirka ta Kudu ta ce an fara tattaunawa zaman lafiya ta farko a hukumance da nufin kawo ƙarshen yakin shekaru biyu tsakanin sojojin Habasha da dakarun yankin arewacin ƙasar da ke yankin Tigray a ƙasar Afirka ta Kudu jiya Talata, kuma za a kammala a ranar Lahadi mai zuwa. Wannan wata dama ce ta kawo ƙarshen rikicin da ya yi sanadin mutuwar dubban mutane da raba miliyoyi da mahallansu, sannan ya bar dubun dubata suka shiga cikin matsananciyar yunwa a ƙasa ta biyu mafi yawan al'umma a Afirka, lamarin da ya haifar da dagula al'amura a yankin ƙasashen Kuriya Arewa maso gabashin Afirka. An fara tattaunawar da ƙungiyar tarayyar Afirka ke shiga tsakani ne a daidai lokacin da gwamnatin ƙasar ke samun gagarumar nasara a fagen daga, inda ta kwace manyan garuruwa da dama a yankin Tigray a cikin makon da ya gabata. Jiya Talata, shugaban Amurka Joe Biden ya karba allurar COVID-19 ta hudu kuma ya buƙaci dukkan Amurkawa su yi haka, yayin da jami'an fadar White House suka buƙaci majalisa ta amince da buƙatar su ta dala biliyan 22 domin yaƙi da COVID-19 a Amurka da sauran ƙasashen duniya. Muna da saƙo mai sauƙi, a yi allurar rigakafi, in ji Biden kafin ya naɗe hannun rigarsa ta hagu ya karɓi ƙarin allurar. Biden ya kuma cicciki mambobin majalisa waɗanda, in ji shi, suna son ganin bayan annobar COVID amma ba sa son kashe kuɗi don yin hakan.
An jima kaɗan, Hafiz zai sake shigowa da cigaban labaran duniya, amma kafin nan bari mu shiga fagen rahotanninmu. Ma'aikatar tsaron jamhuriyar Niger ta sanar cewa wasu jiragen sojan ƙasar sun hallaka 'yan ta'adda bayan da suka yi ruwan wuta akan wata mahaƙar zinare ta bayan fage da ke ƙauyen Tamo na gundumar Sai da ke jihar Tillaberi. Sai dai wasu 'yan rajin kare haƙƙin ɗan adam na ganin akwai buƙatar gudanar da bincike domin tantance zahirin abubuwan da suka faru a bisa la'akari da wasu rahotanni da ke cewa ɗimbin rayuka ne suka salwanta a sakamakon wannan al'amari. Salabar ma na ɗauke da cigaban rahoton.
Harin da aka kai wa tashar bincike ta ƙauyen Tamo a ranar Asabar 22 ga watan Oktoba da wanda aka kai a tasha ta biyu ta wannan gari a ranar Litinin 24 ga wata wanda ya yi sanadin mutuwar 'yan sanda biyu tare da kwashe bindigogi da harsasai, ya sa hukumomin tsaro aikewa da helikwaftoci biyu domin farautar waɗannan mahara. Waɗanda bayan shawagi na ɗan takadirin lokaci aka hango su suna ƙoƙarin ɓuya a ƙarƙashin rumfa gab da wata mahaƙar zinare ta bayan fage da ke gabastin ƙauyen Tamo a gundumar Sai, jihar Tillaberi, a cewar sanarwar ta ma'aikatar tsaro. Ruwan wutar da waɗannan jirage suka yi a wurin da abin ya faru ya ba da damar hallaka mutane biyar tare da lalata makaman da suka sata. Shugaban kungiyar kare haƙƙin jama'a ta Lafuwa da Sanvuwa Alhaji Nasir Saidu, wanda ya ba da abin da ya kira jajircewar askarawan Nijar, ya yi kiran hukumomi su ƙara jan ɗamara don kakkaɓe 'yan ta'adda daga sassan ƙasar.
Dole ne shi ma gwamnati yanzu ya ƙarfafa matakin ne, kuma ya canza sabon salo, ya daidaita shi da irin yanda dubarorin da suka yi suna kawo hari domin a murƙushe wannan abu. Abu ne wanda zai ɗauka lokacin da zai ɗauka, amma insha Allah za a kawo ƙarshen shi tare da goyon bayan 'yan ƙasa da ƙoƙarin da gwamnati yake da irin jajircewa wadda su jami'an tsaro suka yi a cikin dazuka, suna tsaron lahiyar mu, suna tsaron lahiyar ƙasar mu.
Sanarwar ta ƙara da cewa a lokacin da hukumomi suka ziyarci asibitin garin, likitoci sun sanar da mutuwar mutane 7 yayin da aka kwantar da mutane 24 da suka ji rauni a asibitin Sai da wasu asibitocin birnin Yamai. Sai dai wasu 'yan fafutuka na ganin buƙatar gudanar da bincike, kasancewar bayanai na cin karo da juna a game da wannan hari, in ji Michael Zodi, shugaban kungiyar Tournon Lafache International.
Zinari a cikin ƙasa ne yake, akwai mutanen da suke cikin ramuka sun kilga su, kuma aka ce mu wanda suka jimu ga sunan ga cikin likitocin nan ganin Yamai Hospital National da Sai Ashi aka kawo su a zube. Akwai iyalin mutane da suke dan tambaya ba mu gani wane ba za a kilgo mu gani dalla har mutum nawa ne suka rasa rayukansu. Mutanen kauye sun gani dai helicopter biyu suka taso, su ne suka yi bugun nan, suka kai harin nan, to ba a san su wane ne ba, saboda shi ne muke ce ya kamata a yi bincike a san sojojinmu ne suka yi wannan banna ko sojojin Anasaru ne suka yi wannan banna. Abin da ya faru a Tera da Hwari ana so a kwatanta kamar sojojinmu ne suka kashe mutanen Tara, to ko mutanenmu ne ya kamata a yi bincike a gani responsibility.
A ƙarshen watan Satumban da ya gabata ne hukumomin gundumar Sai suka rufe mahaƙar zinaren garin Tamo da ke wani sashe na keɓaɓɓen gandun dajin Park National di Dubulve, iyakar Nijar da Burkina Faso. A cewar su, matakin na matsayin wani bangare na matakan kare al'ummar yankin daga barazanar tsaron da ake fuskanta. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
To a gaida Sule Barma, ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC, sannan kuma ana iya sauraron shirye-shiryen namu da suka gabata a shafukanmu na yanar gizo da Facebook da Twitter da Instagram. Ga Muhammad Hafiz Baballe da cigaban labaran duniya.
Kasashen Amurka, Koriya ta Kudu da Japan sun sha alwashin ƙarfafa haɗin gwiwa tare da ƙara matakan daƙile gwajin makamin nukiliya da Koriya ta Arewa ke sa ran za ta yi. Wannan alƙawari ya zo ne yayin wani taro a yau Laraba a birnin Tokyo tsakanin manyan shugabanni daga Amurka, Koriya ta Kudu da kuma Japan. Mataimakin ministan harkokin wajen ƙasar Koriya ta Kudu, Chung Hin-dong, ya ce mun amince cewa matakin mayar da martanin mara misaltuwa ya zama dole don Koriya ta Arewa ta ci gaba da gwajin makamin nukiliya karo na 7. Koriya ta Arewa a wannan shekara ta harba adadi mai yawa a tarihi na makamai masu linzami, ciki har da makami mai linzami mai cin dogon zango da ya tashi sama akan Japan a farkon wannan watan. A ranar Talata, shugaban Koriya ta Kudu Yoon Suk-yeol ya ce Pyongyang ta kammala shirye-shiryen gwajin makamin nukiliya wanda zai kasance karo na 7 tun shekara ta 2006. Ƙasar New Zealand ta faɗa yau Laraba cewa biyu daga cikin 'yan kasarta sun bar Iran cikin koshin lafiya bayan tsare su na tsawon watanni. Jami'ai sun ba da bayanai kaɗan kuma ba su bayyana ma'auratan da abin ya shafa ba, amma rahotannin kafofin watsa labarai sun bayyana su a matsayin masu rubutu ta intanet na Balaguro Bridget Takure da Tarfha Richwide. Ma'auratan sun wallafa rubutunsu na ƙarshe a kafofin sada zumunta a farkon watan Yuli. Mataimakin Prime Minister Grant Robertson ya shaidawa manema labarai cewa wasu 'yan ƙasar New Zealand waɗanda suka kasa samun damar barin Iran yanzu sun bar Iran. Robertson ya ce babu wata yarjejeniya da Iran kuma New Zealand bata ba Iran komai ba.
A gaida Hafiz zai karanta mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Shugaban bankin raya kasashen musulmi Dr. Muhammad Suleiman Aljazar ya kammala ziyarar aiki ta yini biyu a Nigeria a wani bangare na rangadin da ya fara a Afirka, inda ya gana da mataimakin shugaban kasar Farfesa Yemi Osibanjo da sauran jami'an gwamnati. Ga Mahmud Kwari dauke da karin bayani.
Shi shugaban wannan bankin tunda ya hau wannan ne zuwan shi na farko na Afirka, yana so ya zaga kasashen Afirka ya ga me ake ciki maganar harkar aikace-aikace na project da ake yi da kuma bukatun kasashen, kuma ya samu ganawa shugabannin kasashen waɗanda muke alaka da su kamar ministocin finance. To ganin haka ya zaɓi Nigeria saboda muhimmancinta, cewa ta kasance ita ce ƙasa ta farko da ya fara ziyara. Mun samu ganin mataimakin shugaban ƙasa wanda president da yake baya gari ya wakiltar da shi ya ga shi president namu, haka kuma an ga minister of finance da dai sauran ministoci, kuma an samu tattaunawa akan tsare-tsaren da ya kamata ita Islamic Development Bank ta fuskanta wajen taimakawa ƙasa. Kuma an duba an ga projects da suke tafiya waɗanda an riga an yi su tun da, me ake ciki, yaya za a tabbatar cewa an samu moriyarsu, an samu shawarwari cikakku akan wannan. Haka kuma an samu an kaddamar da babban project wanda ake cewa special agro processing zones wanda yake ya shafi jihohi shida da kuma Federal Capital Territory a tsakaninmu, an haɗu da African Development Bank da Islamic Development Bank da kuma International Fund for Agricultural Development. Aka haɗa kuɗi kimanin dala miliyan 500 yadda za a taimaka wa harkar noma, yadda za a taimaka wa manoma idan sun yi noman nan su sarrafa abubuwan kuma su samu kasuwa da za su sayar, wato da yadda za su samu a sarrafa shi ta ko ina har ya kai ma in ma wani industry za a yi da shi a yi. To wannan amfani ne, kuma shugaban ƙasa ya murna da wannan gudunma da aka kawo ƙasa, kuma ana sa ran za a ƙara, za a yi sauran jihohi da dama da suka nuna sha'awar kan wannan.
Ka ce wannan na dala miliyan 500 ne sabo aka kaddamar da shi, kuma a baya ka yi bayanin cewa akwai aikace-aikace da kuke yi. A jimlatan bisa kiyasi kaman kuna aikace-aikace na dala nawa misali a Najeriya?
A yanzu haka tunda muka soma hudda da Najeriya tsakanin project da kuma tallafawa mutane wajen kasuwanci, an kashe kusan dala biliyan 2,000 tunda Najeriya ta shiga wannan bankin. To kuma a halin yanzu muna da projects wanda yake sun kai kimanin kusan dala miliyan 900 da wani abu, projects wanda yake a yanzu haka ana ci gaba da ayyuka a ciki. Kuma muna buda burin cewa nan da 'yan shekara ɗaya zuwa shekara biyu za mu ci gaba da wannan tallafawar. Mun soma magana da gwamnati mu ga yadda za mu yi a samu wani abin da muke kira member country partnership strategy, wato yadda menene suke bukata kuma menene muka ga za mu iya tallafawa a samu daidaituwa kani, sannan kuma mu ci gaba da wannan kokarin da muke yi.
Shi shugaban wannan banki ya zo Kano, akwai wasu aikace-aikace ne da ya duba misali?
Kwarai kuwa akwai project da muke da shi na Kano State Agro Pastoral Development Project, kasa noma da kuma kiwon dabbobi. To wannan an sa kuɗi dala miliyan 90, ita kuma gwamnatin state ta kawo nata gudunmawar na dala miliyan 5. Aka hada project din, yanzu ana ta ayyuka. Yau mun samu zuwa an yi commissioning veterinary center,
asibiti ne na kula da kiwon lafiyar dabbobi.
Haka ne to kuma akwai mun je watari wanda ake noman rani, harkar noman rani, mun ga yadda aka bunkasa wajen, aka kara fadada abubuwan da ake yi, kuma mun ga manoma da yawa da ake taimaka musu ta hanyoyi da yawa, da kuma mata da ake taimaka musu wajen kiwo da basu jari wajen sana'a. To mun yi murna da ganin haka. Kuma banda wannan, akwai project da muke da shi na bilingual education, wanda yake yana kokari ne ya ga yadda za a gyara makaranta, tsarin makaranta, yadda mutane zai ba su damar su sa yaransu su koyi da boko da kuma rabi gaba ɗaya a lokaci ne. To muna da wannan
kamar tsarin tsangaya din nan da aka yi na shekarun gwamnatin tarayya.
Yawwa, to shi ne. To haka, to muna da wannan a jihohi da yawa. To Kano tana daga cikin jihohin, kuma muna kokarin kuma yanzu mu ga yadda za mu kawo wani tallafin ta hanyar taimakawa tsarin ilimi na shiga primary da secondary. To duk waɗannan abubuwa ne da ake kan yi, kuma muna fata dai za su kawo albarka cikin ƙasar.
To a gaida Muhammad Kwari. Masu sauraro, kada a manta, wannan shiri na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31. A jamhuriyar Niger kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5. Baya ga haka, a koda yaushe ake so, za a iya zuwa shafukanmu na internet a voahausa.com, muryaamurka.com ko kuma sashinhausa.com. Yanzu kuma ga shirin mu na gaba.
Domin fa'are wadda har jitsi da yawan barna ba kariya.
Arewa a yau. Masu sauraro, barkanmu da dawowa shirin Arewa a yau da ke duba lamuran da suka shafi yankin Arewa mijoyi 19, kama daga lamuran tsaro, kuncin tattalin arziki, gararan bar yara ƙanana kan tituna, tarbiyya, tarihi da sauransu. A sabon shirin Arewa a yau, za mu ji martanin gidan Arewa, wato Arewa House, kan taron kwamitin haɗakar ƙungiyoyin Arewa da ake gudanarwa a gidan, inda wasu 'yan siyasa a Arewa suka ce ana amfani da taron ne don fifita wani ɗan takara maimakon ba wa kowa dama ya baje kolinsa. Taron da ya halin yanzu na ganawa ne da 'yan takarar shugabancin Najeriya, ta hanyar tambayansu irin alheri da za su shuka wa Arewa in sun tsare madafun iko a zaben shekara ta 2023. Gidan Arewa da ke titin Raba a unguwar Sarki Kaduna, nan ne gidan gwamnatin lardin Arewa, inda Premier Sa Ahmadu Bello ya zauna har zuwa yi masa kisan gilla a juyin mulkin 15 ga watan Janairu na 1966.
Arewa zaman ta samu duhu, sai nishaɗi, sai sharholiya, sai alfahari da yawan kwafe.
Farko ga bayanan daraktan gidan tarihin na Arewa, Dr. Shu'aibu Shehu Aliyu.
Na farko dai dama an ce Arewa House, wato gidan Arewa. A wannan kuma gida ne wanda shi aka mai da shi cibiya na dukkan Arewa, wanda shi yake da alhaki, yake da yanci, yake da dama ya zo ya yi rawansa, ya yi komai ba tare da wani ya tsangwama ba. Mu Arewa House cibiyan bincike ne da adana kayan tarihi, wanda muke kokari mu haɓaka ayyukan da Sardauna ya yi, domin shi ne nan ya jagoranci wannan lardi na Arewa, kuma tun daga kansa ba a ƙara samun wani shugaba kamansa ba a yin wannan lardi na Arewa. Saboda mu kowane jam'iyya kake, mu ɗan wannan jam'iyya ce. Duk wani ɗan Arewa, duk wata jam'iyya, mu jam'iyyarmu ne. Ba mu da wata gefe, ba mu da wani ci mun karkata wajen wane, ko a duk wanda ya kasance cewa ɗan Najeriya ne, ɗan Arewa ne, to mu ɗan jam'iyyarsa ne. Saboda ba mu da wata jam'iyya, kuma a markan ba kowa dama ba tare da wani tsangwama ko kuma kyama ko kuma wani ɓangaranci ko kuma nuna ina ka fito ko ina kake ba. Burinmu da kuma murfin Arewa House shi ne ya za ta iya bunƙasa haɗin kan wannan ƙasa ɗin a matsayinta dunƙulalliyar ƙasa. Amma muna da muradu da muke ƙoƙari mu ga cikin bumbun ba da gudunmawa wajen bunƙasar lardin Arewa, musamman ta harkar siyasa, ilimi, tattalin ƙasa, zaman lafiya, ƙara haɗa kan dangantaka da ƴan'uwantaka da fahimtar juna tsakanin dukkan ƙabilun da suka haɗa wannan lardi na Arewa. Saboda haka, a taƙaice, wannan gida na Arewa House ba ta da alaƙa da wata ƙungiyar siyasa. Duk abin da muke din nan muna yi ne domin ga cewa ya za mu ƙara bunƙasa lardin Arewa da kuma wannan ƙasa namu da baki ɗinta.
Wato ma'ana ba wani ɗan takara da za ku kuke fifitawa akan wani ɗan takara daga wannan gida?
Babu shi. Babu wani ɗan takara da muke fifitawa. Wannan abin da muka zo muka haɗo haɗaka ne na cibiyoyi kamar guda 6. Na farko akwai nan Arewa House. Arewa House kuma ne fada cibiya ce da aka asasa ta domin haɓaka girmama Umar Gaisa don Sokoto a aka kafa ta bayan shekara huɗu da mutuwarsa. Daga nan sai gidauniyar Hikimarsa Ahmad Bello wanda aka kafa ta a ƙarshen shekara 13 da suka wuce. Sannan sai ƙungiyar haɗa kan Arewa wanda ake kira Arewa Consultative Forum da ita ma aka kafa ta a ƙarshen shekara 20 ko a shekarun 20 da suka wuce. ARDP wato ita kuma wata ƙungiya ce aka kafa ta domin yin bincike da bunƙasa wannan zabi na Arewa. Ita kuma ba ta wuce shi ma shekara 7 ko 8 da kafuwa ba. Daga nan sai Northern Edit Forum wanda kowa ya san Northern Edit Forum ya san yadda suke da sauransu. To kaga inda ne suka zo suka haɗu kafin wani lokaci kowanne yana nashi tunanin ya za a iya shirya wa'innan taruka. Daga bisani aka ce to me yasa ba za a zo a haɗu da baki ɗaya a taro domin wannan shi ne karo na farko. Shi yasa abin yake ba wasu tsoro yake ba wasu mutane irin wani tunani daban cewan ba a taɓa irin wannan a yin alladin Arewa ko kuma ƙasa ma gabaki ɗayanta ba. Wanda ƙungiyoyi za su zo su haɗu su zauna su kira ɗan takara ya zo ya faɗi manufofinsa da ƙa'idojinsa ga wannan ƙasan ba wai kaɗai Arewa kansa baki ɗaya. Sai ka gaya ma me kake da shi? Me ya kake so ka bunƙasa wannan ƙasan? Sannan me kuma za ka ma wannan lardi namu Arewa a kan waɗansu matsaloli da addabi wannan yanki ɗin namu? To wannan shi ne ainihin ƙaso ba tare da kuma a'a mun yi tsangwama ko kuma mun karkasa ga wani ɗan takara ba. Wannan ba shi ne ƙidan mu ba. Manufan ita ce kawai idan mutum ya zo ya gaggaya mana ga manufofinsa ga yadda zai aiwatar da su ga inda zai canza zai gyara matsalolin Najeriya don bunƙasa ta sannan kuma zai tallafa ma yankin Arewa ita ma ta ɗaukaka domin ta yi gogayya da sauran lardunan cikin ƙasan nan. Lokacin da mutum ya ci zaɓe muna da dama da za mu zo mu walwale maka tsaye da abawa cewa ai lokaci kaza ka zo ka ce za ka yi kaza za ka yi kaza shin ya yi ɗin ko bai ba. Wannan shi ne manufinmu ba wai tunanin cewa a wata ɗan takara shi ne nan namu ba.
Ɗaya daga jagororin kwamitin gudanar da taron Dr. Hakim Baba Ahmed ya nisanta zauren nasu da karɓar kuɗi daga ɗaya daga manyan 'yan takara don mara masa baya.
Abin da ya sa na yi wannan magana saboda mun ji wasu raɗe-raɗi ne da ake kamar cewa ai akwai ɗan takara ɗaya a ciki wanda ya ce ba zai zo ba ya dai ba da hujjoji cewa bai shirya ba. Takardun shi ne na manufofin shi ba su shirya ba kuma akwai abubuwan da suke samun sannan kuma ya koma ya ce to amma kuma duk da haka nan ai suna jin kishin-kishin cewa wannan tsari da muka fito da shi kamar na wani ne dan takaran shi ma. To mu abin a gaskiya fi sabilillahi zan gaya maka ba wannan abu tunda mun san Allah ne shi yake shaida mutum a zamanin nan yanzu dan wasu 'yan siyasan gani suke kowa kamar su ne ba wani a duniyan nan a Najeriya wanda zai abu fi sabilillahi kuma babu wanda ya wuce a sayar da shi. To akwai wanda ba ya iya siyan su da kuɗi. Wannan abin kuma amana ne mu muka ɗauka muka ɗora mu kanmu na 'yan Arewa da 'yan Najeriya. Ba wanda ya isa ya ce yau zai juya mu mu yi abin da yake so ya yi. In ɗan takara bai shirya ba ko ba ya so ya zo ya jigi jama'a ya ce ga abin da zan muku hukun ba na amana wannan kuma shi ya rage na shi. Amma ba za mu tsaya muna ka ce na ce da wani ɗan takara ba. Abin da dai muka ce shi ne zargin da ake mana da ya yi mana shi kaɗai sauran kotu suka zo su. Shi kaɗai ba gaskiya ba ne mu kuma mun fi ƙarfi alhamdulillah a ce wani ɗan takara ya zo ya ba mu wani abu ko ya samu yi masharakiya wannan mun fi ƙarfin wannan. Mun yi wannan abu mun ci amana amma tun da ɗan siyasa ne ya ce ba zai zo ba to ai shi kenan shi da jama'a abin da na rubuta kenan.
To Hakim Abu Ahmad wannan ma ya nuna ba wai 'yan takara da suka fito daga Arewa kawai kuke magana ba duk wani ɗan takara shugaban ƙasa kun gayyace shi ya halarci wannan zauren ya yi bayani.
Haka. Najeriya nan faɗa ya ce duk da kake ganin rarrabe-rarraben nan wanda duk yake mulkin Najeriya yanzu yana mulkin Arewa yana mulkin kudu yana mulkin yankuma mu san wanda Ubangiji zai ba mulkin nan. Shi ya sa muka ce musu su duka yanzu 'yan takara 18 muka ce dukkansu ga fili ga doki ga mai doki wanda duk yake so ya zo Kaduna ya zo Arewa ya zo gidan Sadona za mu shirya ga rediyo ga talabijin ga jama'a zo ka gaya ma 'yan Arewa mu ba nan ne dai abin da muke muka fi kishinsu ba gaya mana mu 'yan Arewa me za ka yi mana idan aka baka ƙuri'a me za ka yi ma kuma sauran 'yan Najeriya ta ina za ka gyara zamantakewan mu da rashin tsaro da talauci da rashin ilimi da matsalolin mu dai na Arewa ba za mu sake ka kawai mu koko mu je mu tuzo ba maka ƙuri'a sai ka zo ka gaya mana abin da za ka yi mana ko kai waye mun kira na kowa kowa muka ce zo kowa.
Wato dai wannan zargi gaba ɗaya ba ku amince da shi ba.
Ato ya ku za mu amince da shi yanzu na dije ka na kira ka da wani suna da wani mare kyau don Allah da annabi kana da hankali ai kama ka san dole ku ka kare ka ko ba haka ba ba dai za mu tsaya dai muna ɓata lokaci muna sa insa da wani ɗan takaran da muka gayyace shi da ya ce zai zo ba tunda ba da bai ce zai zo ba za mu sa shi a cikin jerin waɗanda za su zo ba da ya amsa ya ce zai zo ya ce kuma yanzu aka rubuta wata takarda aka maida ranar ta can baya aka nuna cewa wanda daɗewa ne aka yi wannan abu ba za a zo ba ba a shirya ba kuma ma banda ma ba a shirya ba kuma wai an je wai kishin-kishin To jama'a Allah, ya kamata mu zama manya. Na za ka tsaya ka ce wai wani kishin-kishin. Menene hujjanka? Menene shaidanka? Cewa mun haɗu dukkanmu dan dai lalacewa mu ce mu taso da girma da mutuncinmu. Mu ce wai yanzu mutum ɗaya a Najeriya wani ɗan takara ya ba mu kuɗi ko ya ba mu wani abu, wai za mu zauna mu shirya wannan abu a ƙarshe kuma mu fito mu ce mu ‘yan Najeriya, to ‘yan Najeriya ga wanda za ku zaɓa can wuri. Haba jama’ar Allah, kai mafaɗin magana wawa ne, majinta ba wawa ba ne. Amma wallahi mun yashe mun saba da ganin irin wa'annan ‘yan siyasa wani lokaci ganin suke su yadda su suke haka kowa ma yake, kuma suna mummunan kuskure. ‘Yan Najeriya shugabanni suke nema na kirki, kuma wanda yake ba zai zo ya gaya musu abin da zai musu ba, to gashi nan ga su.
Masu sauraro, a nan muka kawo ƙarshen shirin wannan mako, makon gobin Allah ya kai mu, ma dawo da sabon shirin. A madadin muryar Amurka, ni Nasiru da Ma'ali Kaya da na shirya kuma da gabatar da shirin ke cewa mu zama lafiya. Wassalamu alaikum.
To sala kai sai ba ku himmatu don ku gyara ƙasar ku da gaskiya.
To a gaida Nasiru Adamu Alhikaya, yanzu kuma ga kaɗan daga cikin saƙonnin da ku masu saurare kan aika mana ta hanyar email.
Ra'ayi na farko ra'ayi ne na haɗin gwiwa daga Jamila da Fati matan Ado Salati Goma ga Annabi Rijau. Kuka ce da matsalar rashin tsaro APC ta yi amfani da shi wajen yi mana kamfe a zaben shekara ta 2015 domin ta san a lokacin tsaro muke nema ido a rufe, wanda hakan ya sa muka yi mata ruwan kuri'u ta ci zaɓe. Amma sai gashi har yanzu bata canza zane ba. To yanzu ko da me za ta yi mana amfani da shi wajen yi mana kamfe a zaben shekara ta 2023? Don haka ma ji ma gani wai an yi wa ya mugun miji. Ra'ayi na gaba ra'ayinka ne Yakubu mai aski Badaraka da Magaram. Kai ko cewa kake hakikanin gaskiya muna ƙara jinjinawa shugaban ƙasa Muhammad Bazoum da yake ƙoƙarin kyautatawa al'ummar ƙasar Nijar. Muna fatan Allah ya kawo mana daidaito a cikin ƙasashen Afirka baki ɗaya, amin. Sai ra'ayin Shehu Adamu Rijau mai cewa man fetur dai ya zama tamkar zuma a Najeriya. Gashi dai namu ne, amma kuma da kuɗinmu kafin mu samu mu saya sai mun sha baƙar wahala. Allah ya kyauta. Ra'ayi na ƙarshe da lokaci zai ba mu damar karantuwa yau ra'ayinka ne Alhaji Mele Yusufari a jihar Yobe. Kace kisan gillan da wani ɗan sanda a Najeriya ya yi wa abokin aikinsa ASP Shu'aibu Sani Malumfashi ɗan gidan wakilin muryar Amurka Sani Shu'aibu Malumfashi abin tausayi ne, kuma bai kamata a yafe ba. Ya kamata ‘yan uwan wannan marigayi su kai kukansu ga hukumomi domin a bi masu hakkinsu. To ra'ayoyin da lokaci ya ba mu damar karantowa kenan yau, sai ku ci gaba da rubutowa sannan a hankali za mu riƙa karantowa.
Madalla a gaida alheri da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai, amma fa a taƙaice.
Shugaban Isra'ila Isaac Herzog na shirin fitar da bayanan sirri kan jirage marasa matuka da sojojin Rasha ke amfani da su a Ukraine a lokacin da zai gana da shugaban Amurka Joe Biden a yau Laraba. Ofishin Herzog ya ce Isra'ila na da hotunan da ke nuna kamanni tsakanin jirage marasa matuka da aka harbo a Ukraine, kuma waɗanda Iran ta gwada ne a shekarar 2021. Gwamnatin Afirka ta Kudu ta ce an fara tattaunawa zaman lafiya ta farko a hukumance da nufin kawo ƙarshen yakin shekaru biyu tsakanin sojojin Habasha da dakarun yankin arewacin ƙasar da ke yankin Tigray a ƙasar Afirka ta Kudu jiya Talata, kuma za a kammala a ranar Lahadi mai zuwa. Wannan wata dama ce ta kawo ƙarshen rikicin da ya yi sanadin mutuwar dubban mutane da raba miliyoyi da mahallansu, sannan ya bar dubun dubata suka shiga cikin matsananciyar yunwa a ƙasa ta biyu mafi yawan al'umma a Afirka. Lamarin da ya haifar da dagula al'amura a yankin ƙasashen ƙuryar arewa maso gabashin Afirka.
Toma sauraro, da haka kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu. Sai kuma an jima idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin Muhammad Hafiz Baballe, wanda ya tana gabatar da shirin, da Julie Ladders Gresham da ma Baba Makeri da suka haɗa mana shirin kuma suka bada umarni, da ma injiniyan namu na yanzu, ni Hadiza Kyari ke muku fatan alheri. Ma assalamu.